This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Laraba 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Mahmud da kanin labarai.
To Hafiz, yayin da masu shiga tsakani a kokarin cimma matsayin dakatar da bude wuta a yakin da ake a Gaza gabanin fara azumin watan Ramadana a watan Maris ke ƙara kaimi, wasu masu kada ƙuri'a a zaben fidda gwani a jihar Michigan sun nuna wa shugaba Joe Biden fushin su. Isra'ila ta ce ta kai wasu har-haren sama da suka auna makaman kungiyar Hezbollah a kudancin Lebanon, sannan ta kakkabe wasu har-haren rokoki da aka harbo mata daga Lebanon din. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yana ziyara a ƙasar Albania a yau Laraba, inda yake ganawa da shugabannin ƙasar yayin da yake neman ƙarin goyon baya kan mamayar da Rasha ta yi musu.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa masana tattalin arziki a Ghana na ci gaba da yin tsokaci kan jawabin da shugaban ƙasar ya yi kan halin da ƙasar ke ciki.
Kara 2021 zuwa shekara 2023, yawan karin farashin kaya sai da ta haura sama da kaso 50 cikin 100, amma yau da muke maganan ga ta sauku ta kai kusan kaso 23 cikin 100. To wannan duka ci gaba ne.
Bayan nan za mu kawo muku sabon shirin zamantakewa da Zainab Babaji za ta gabatar, inda shirin na wannan makon ya tattauna ne kan tsadar rayuwa da al'umman Najeriya ke fuskanta. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
To jama'a, assalamu alaikum. Yayin da masu shiga tsakani a kokarin cimma matsayin dakatar da bude wuta a yakin da ake a Gaza gabanin fara azumin watan Ramadana a watan Maris ke ƙara kaimi, wasu masu kada ƙuri'a a zaben fidda gwani a jihar Michigan sun nuna wa shugaba Joe Biden fushin su kan yadda yake goyon bayan Isra'ila a yakin da ya halaka kusan Falastinawa 30,000. Sakamakon zaben fidda gwanin da aka yi ya nuna kashi 13 cikin 100 na 'yan jam'iyyar Democrat a jihar ta Michigan mai muhimmanci a zaben Amurka, wacce har ila yau take dauke da dimbin Larabawa Amurkawa, sun kada ƙuri'ar yin gargaɗi ne ga Biden karkashin wata fafutuka da suka yi wa lakabi da Listen to Michigan, don tursasawa Biden ya amince da matsayar dakatar da bude wuta a yakin na Gaza. Ahmed Osman na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zaben na Michigan.
I voted uncommitted.
Ya ce na ki zaɓar kowa ne saboda shugaba Biden ya san cewa ba ma goyon bayan kisan ƙare dangi. A ranar Litinin, Biden ya ce nan da ranar 4 ga watan Maris yana fatan za a cimma matsayar da kuma sakin Falastinawa daga gidajen yarin Isra'ila, wanda hakan zai ba da dama Hamas ta saki 'yan Isra'ila da ta yi garkuwa da su. Halin da ake ciki, Isra'ila ta ce ta kai wasu har-haren sama da suka auna makaman kungiyar Hezbollah a kudancin Lebanon, sannan ta kakkabe wasu har-haren rokoki da aka harbo mata daga Lebanon din. Takarar Isra'ila sun ce sun kuma ba da rahoton cewa sun kai sabbin har-hare a yankin Khan Yunis da ke kudancin Gaza da kuma kutsa kai ta ƙasa a yankin da arewacin Gaza. Ma'aikatar lafiya a Gaza a yau Laraba ta ce akalla mutum 76 ne har-haren na Isra'ila suka halaka. Ta ƙara da cewa zuwa yanzu jimillar Falastinawa wanda aka kashe ta kai 29,954, sai kuma mutum 70,325 da suka ji rauni tun bayan ɓarkewar yakin a watan Oktoba. Isra'ila da Hamas da masu shiga tsakani daga Qatar sun nuna shakku kan kalaman Biden na cewa an kusa kulla wata yarjejeniyar dakatar da bude wuta, sai dai fada White House ta ce tana yunkurin ganin an cimma wannan matsaya. John Kirby kakaki ne a fadar ta White House.
What we're hoping to do is to get an extended pause in the fighting. I just called it a temporary ceasefire myself.
Yace abin da muke fatan yi shine mu ga an tsawaita matsayar dakatar da bude wuta wacce za ta kai makonni akalla 6. Dakarun Amurka tare da haɗin gwiwar ƙawayen ƙasar sun ce sun kakkabo jirage mara matuƙa guda 5 da mayakan Houthi suka harba a tekun Mali a daren Talata. Sashen bada umarni na rundunar sojin Amurka ya ce an harbo jirage mara matukan ne daga yankunan Yemen da mayakan na Houthi da ke samun goyon bayan Iran suke da iko da su. Yana mai cewa hararren babbar barazana ce ga jiragen ruwan ƴan kasuwa da ma jiragen Amurka da kawayenta da ke sintiri a ruwan. Waɗannan harhare su ne na baya-bayan nan cikin watanni da mayakan na Houthi suke kaiwa a matsayin martani kan jiragen ruwan. Kungiyar ta Houthi ta ce tana kai hare-haren nata ne don nuna goyon baya ga Falastinawa kan yakin da ake yi a Gaza. Waɗannan hare-hare sun sa kamfanonin jiragen ruwan da ke jigilar kayayyaki suna kauce wannan yanki na tekun Maliya, wanda hakan ya tilasta musu yin zage mai nisa ta gefen nahiyar Afirka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin ku ji ƙarshen labaran, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A cikin jawabin da ya wa Majalisar Dokokin Ghana kan halin da ƙasar ke ciki, shugabana na Akufo Addo ya bayyana cewa ƙasar ta fuskanci koma baya, amma yanzu tana shawo kan ƙalubalen. Ha kuma shugaban ya amince da ɗaukar alhakin matsalolin tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta a matsayinsa na shugaba mai cikakken iko. Sai dai wasu ‘yan ƙasar na ganin akwai sauran runa a Kaba. Daga Akara, ga rahoton da wakilinmu Idris Abdullah Bako ya aiko mana.
The figure, we stumble, but we are rising again. We were bruised, but we are healing. We have recovered our footing. We have dusted ourselves off, and now we face tomorrow with confidence.
Mai girman shugaban majalisa, mun yi tuntube, amma muna tashi. An yi mana rauni, amma muna warkewa. Mun tashi da kafarmu, mun kakkabe kurar da kanmu, kuma yanzu muna fuskantar gobe da ƙarfin gwiwa. Shugaba Akufo Addo kenan, yayin da yake jawabi ga majalisar dokoki kan yanayin da ƙasa ke ciki, kamar yadda sashe na 67 na kundin tsarin mulkin ƙasa na shekara 1992 ya nuna, ya bayyana kalubalen da aka fuskanta a baya, yadda ƙasar ke turwar murmurewa da kuma burin ci gaba mai dorewa a bangarorin tattalin arziki, ilimi, noma, tsaro, lafiya, wasanni da shirin da gwamnati ke yi kan babban zaben ƙasa mai zuwa. Hawa kuma shugaban ya dauki alhakin kalubalen da kasar ta shiga. Sai dai shugaban marasa rinjaya majalisar dokoki Dr. Kasel Atufosin ya bayyana rashin amincewa da shugaba Akufo Addo kan halin da kasar ke ciki. Ya ce ‘yan Ghana ba su jin daɗin mulkinsa.
The state of our nation is hopeless.
Yace yanayin da kasar mu take ciki babu alamun alheri. Ba mamaki talakawan Ghana da ƙwararru suke tsallakewa kasashen waje don neman arziki. Yace bi daga cikin ‘yan Ghana uku ba su da aikin yi. Lamarin da shugaban ƙasa ya taɓowa cikin jawabinsa. Ya ƙara da cewa yanzu ana canjin dala ɗaya kan Ghana cedi 13. Alhali a lokacin shugaba Mahama ana canjin dala ɗaya kan Ghana cedi 3.80. Masanin tattalin arziki Hamza Tijjani ya tsokaci kan ikirarin da shugaban yayi cewa Ghana na farfaduwa a wannan bangaren.
To wannan maganar sa gaskiya ne, saboda daga shekara 2021 zuwa shekara 2023 yau-yawan karin farashin kaya sai da ta haura sama da kaso 50 cikin 100, amma yau da muke maganan ga ta sauku ta kai kusan kaso 23 cikin 100. To wannan duka ci gaba ne idan muka yi dogaro da alkalin masu annan da kididdiga. To sai dai wannan yana da wahala cikin rayuwar mutan kasar Ghana. Mutane ba su gan wannan ci gaba cikin yanayin rayuwarsu na yau da kullum, saboda ana karin kayan amma ba yanda ake karawa na jiya ba. Wannan kuma bai yi alaka da irin kudi da suke samu wajajen ayyukansu ba. Maganganun da shugaban kasa ya yi magana ne cikin faifai, amma a duba a kasa yana da wahala a ce za a yi dogaro da wannan bayanansa baki daya.
Wasu ‘yan Ghana sun bayyana ra'ayinsu game da jawabin shugaban kasar.
Ni ne Abdullahi Idrisu. Mu ji sakin garinmu ya faffada abubuwan dewa da ya fadi fomishi din da ya faffadi na duka still akwai su ba ana ba akwai su kuma yana nan apol bai ba
da alƙawarin da
bai cika ba wurin su dai ana kokari yayi amma bai ba kada politicians dai suka fadi maganar su muna ji amma mu kuma sometimes nan muna calculate abin da suke fadiwa ga madam duwa ne ne future insha Allah mai mu samu ko good leader da su ba abin da suke fadi muna su muna ki da shi
suna na Alhaji Jikan Karki Sabon Zango unguwan Karki an ne dai da amin rai ne shine batun batun da yayi kan batun fadace na bako idan kudata kai kuma da suka akda dauka saboda a kiyaye wannan fadace na biyu kuma din da bai taba ba shine yanda da ayi a samu aiki wa'anda ba su da aiki a cikin wannan gari namu suna da yawa kware da gaske kuma kullun karuwa suke yi
ɗan majalisar dokoki za su fara muhawara kan jawabin yanayin da kasa ke ci a yau Laraba 28 ga watan Fabrairun 2024 Idris Abdullahi Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
Agaida Idris Abdullahi Bako har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yana ziyara a kasar Albania a yau Laraba inda yake ganawa da shugabannin kasar yayin da yake neman ƙarin goyon baya kan mamayar da Russia ta yi musu. Zelensky ya ce zai tattauna da Prime Minister Edi Rama kan haɗin gwiwa ta fuskar tsaro da haɗin kai a siyasance da kuma zaman lafiyar Ukraine. Ministan harkokin wajen kasar ta Albania Igli Hasani ya bayyana cikakken goyon bayan su ga Ukraine tare da yin alƙawarin sake gina kasar. A ranar Laraba da karin Ukraine suka ce Russia ta ci gaba da kai hare-hare cikin dare da jirage mara matuƙa da yawansu ya kai 10 da kuma makamai masu linzami bila adadin. Akalla mutum 4 ne suka mutu sannan wasu 2 suka jikkata bayan wata zaizayar ƙasa da ta auku a wani kamfanin haƙar ma'adinai da ake kira NMDC a yankin Dantewa da ke tsakiyar jihar Chhattisgarh a India a cewar kamfanin. Wani babban jami'in dan sanda a jihar ya ce mutanen sun mutu ne bayan da wani dutse ya fado daga kan wani tsauni. Rotuni sun yi nuni da cewa wasu ma'aikatan kwantiragi biyu sun samu raunuka amma ana kula da su a asibitin kamfanin. Kamfanin haƙar ma'adinan wanda mallakar gwamnati ne ya ce yana gudanar da bincike kan yadda al'amarin ya faru ba tare da an ga wata alama ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Ha kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a boahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa shiri da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan batutuwan da za su inganta zamantakewar mu ta hanyoyi daban-daban domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa ni Zainab Babaji ce ke gabatar da shirin zamantakewa A yau shirin zamantakewa zai tattauna ne kan dalilan da suka haddasa tsadar rayuwa ba ma a Najeriya kadai ba har da wasu kasashen duniya.
Akalla a kowane gida a Najeriya in an cire abinci daga kowane gida akalla kusan kowane abu da muka mallaka a gidajen an kirkiro su daga kasan waje. To a cikin kudi da mafi rinjayi a duk duniya dola ce ta fi rinjayi.
A ce yadda aka saba ba wa 'yan kasuwa waɗannan daloli duk lokacin da mun siyo kaya daga waje a bamu wannan daloli a farashin da ya dace ba wai farashi na gwamnati irin mai tsada wanda yake muke siya a waje ba in dai zamu same shi cikin wannan kankanin farashi to in Allah ya so ya yarda ko zamu kaya zai sauka wallahi
A cikin 'yan watannin nan 'yan Najeriya sun tsinci kansu a matsanancin yanayi na tattalin arziki masana sun bayyana lamarin da yadda mahukunta a Najeriya suka sanya matakai kan abin da suka kira na farfado da tattalin arzikin kasar. Dala wacce kudi ne na kasar waje ta kasance da tasiri matuƙa kan harkokin cinikayya a cikin Najeriya wanda ya shafi duk wata harka kama daga ayyukan gona, kiwon lafiya, sufuri da sauransu. Mr. Filimon Ayuba masanin tattalin arziki ne dake bibiyan lamuran da suka jibanci shiga da fitar kudi. Yace a Najeriya mafi yawan kayayyakin da al'umma ke amfani da su a gidajensu daga kasashen waje ake samo su in banda wasu kayan abinci.
Idan a cikin abun da muke amfani da shi a gidajen kusan duka daga kasan waje ne, wato duk wani aikin da muke yi muna kai ne mu je mu siyo abin da aka sarrafa daga kasan waje. To wannan sayayyen ne ya sa wanda suna neman dola sun fi wanda suna kawo dola Najeriya.
Ko me ya janyo hakan?
Hanya guda ɗaya shine Najeriya tana samun kudade a dola. Wato mai da ake sarrafa a Najeriya ana kai shi a danye a kasan waje a sayar da shi a samu dola. To gwamnati kadai take da wannan hanya. To wannan kudaden da ake samu a wajen mai din ba ya iya biyan bukata abinda muke siyowa a Najeriya da kasan waje. So a dalilin hakan ne masu neman dola sun fi masu kawo dola. Da yake da na biyu kuma wato kusan duk 'yan siyasan sun shiga yin ajiya a dola. Ba wanda yake ajiya a naira. So ya zamana sai ka samu mutum yana sayan dola ya aje. Ba wani harkan dola yake da shi ba amma sai saye ya aje. Saboda haka komai sai hau. To mutum da ya je sayo abu a dola ai dole in ya zo in zai sa kuɗin shi a naira dole ya yi lissafin kuɗin dola da ya kashe. Saboda haka farashin abubuwa suna hawa. Farashin dola na hawa. Ya kai ma wani lokacin da kamfanoni da suke sarrafa a Najeriya da yawa daga cikinsu suna rufe kamfanoni. Ɗaya daga cikinsu wato wannan kamfani GSK mai sarrafa magani. Akwai kuma wani kamfani mai sarrafa abin taimakawa mata wato Procter & Gamble. Suma sun yi niyya za su bar Najeriya domin ba su iya samun cikakken dola wanda za su zo su sarrafa abubuwa a Najeriya mutane su saya a rabusa har su samu riba. Saboda haka yawancinsu suna rufe factoriesu daga wanda su rufe su koma Ghana sai wanda su rufe su koma kasan waje gaba ɗaya da sauransu.
A shekarun baya masu zuba jari a Najeriya suna shigowa ne da kuɗaɗen su na kasar waje su canza zuwa naira don yin kasuwanci a Najeriya. Mr. Filimon Ayuba yace yanzu lamarin ya canza.
Wato duk wani bature ko wani mutum kasan wajen da ka gan shi ya shigo Najeriya ya shigo cin kasuwa ne ba ya shigo zuba jari bane. Don an ya shigo zuba jari ne ana iya ce to nan da shekara 5, shekara 10, shekara 15 kama a ce ya fito da kudinsa. To duk wani mutum kasan wajen da ka ga ya shigo Najeriya a yanzu da kudi to ya shiga cin kasuwa ne.
Kamar kamfanonin ma'adinai da muke ga suke tururuwa zuwa Najeriya nan kusan za a ce cin kasuwa suka zo.
To abin da ke faruwa wanda suke hakan ma'adinan nan ba gwamnati ba ne, masu zaman kansu ne. Suna dan sai a shigo da jirage a dibe su a tafi da su. To gwamnati ba ta iya sarunsu balantama a ce wai a kama su. So su suke wannan kudaden na shiga aljihun masu hakanta kuma haraji ma ba su biya. So inda damuwan yake kenan inda a ce Najeriya ne wanda a ce kasanmu tana da tsaro mutane ba su iya shiga su fita kan da suka ga dama. To kudaden shigan Najeriya daga ma'adinai ya mafi na mai.
‘Yan kasuwa da ke mu'amala da kuɗaɗe na ƙasashen waje da na Najeriya sun sami ƙalubale ne saboda ƙarancin dalar a hannunsu saboda tsauraran ƙa'idodi da babban bankin ƙasar ta Gindaya. Sakataren ƙungiyar 'yan kasuwa na arewacin Najeriya Alhaji Bashiru Uba Hassan ya ce hauhawar da dala ke yi su kansu sun rasa dalili.
Gaskiya har yanzu wallahi mun gagara gane abin da ke janyo hauhawar dalar nan. Domin kin ga kamar yadda aka yi hira da shi shugaban 'yan canji yana faɗa yakan ce a baya akwai wato kaso da gwamnatin tarayya ko kuma in ce bankin tarayya CBN kenan yakan ba su wannan daloli wanda fitowar waɗannan daloli daga cikin Central Bank zuwa hannunsu yakan rage raɗaɗin waɗannan abubuwa. To amma yanzu gaskiya ba a samun haka. Yanzu ya kasance cewar duk wannan abu ya ta'allaka ne kawai a bankin tarayya wato CBN. Saboda haka kin ga lura da hakan nan ya zama cewa duk abu da za a yi an takura shi guri ɗaya ne cak baya motsi ko ina. Kasancewar hakan nan ya sa duk abin da za ka yi transaction ɗinka ko kuma wani harka da za ka yi na kasuwanci dole sai dai ka yi shi tare da banki. Mu 'yan kasuwa babu wani tallafi ko kaɗan da muke samu na wannan dala da yake shigowa hannunmu. Kin ga dole ya zama cewa sai inda gwamnati ta ajiye wannan al'amari.
To abin da ke mutane yake daure musu kai yanzu shine yanda abubuwa ke hauhawa wanda kowa ya riga ya sani amma da safe zaka ji an ce abu kaza naira kaza ne da bayan minti 20 ko awa 2 zaka ji an ce abun ya canza kuma ba wani sabon kaya aka kawo ba me yasa abun yake kasancewa haka
to wannan dai magana guda daya ta haka take domin din yanda dai abun yake akwai shine suka ce mana wai dalar nan ta tashi yanzu nan zaka ji an ce an sai dalar nan naira 100,000 misali zan miki wace 1,200 amma dan kankanin lokaci sai ka ji mutun ya ce maka ya tafi kasuwa ya ji ya siyo ta tunda ba a hannun gwamnati zaka siya ba kamar yadda na faɗa miki a da mu ɗan kasuwa gwamnati tana ba mu irin wadannan amma yanzu wallahi babu saboda haka muna zuwa mu siya ta hannun ɗan kasuwa ne saboda haka kuma shi wanda zai je siyo dalan nan zai je misali yanzu ya siyo ta yau 1,500 wallahi kana motsawa kana samun awa ɗaya in ka je kasuwa sai ka dace maka ta zama 1,150 ko 1,600 shi wannan ƙarin da ya samu dole ya zama cewa shi ma ya ƙara maka akan wannan kuɗi da ya sai wannan dala
muka koma kan kayan masarufi wanda ku kuke safara ku kuke jijjiye wayannan kayan masarufi me yasa ake samun hauhawan kayayyakin masarufi
kin ga wato dogaro da irin waɗannan canje-canje da ake samu duk mutumin da ya dauki kuɗin sa ya je siyo wannan kaya misali mu karan kanmu wallahi akan musamman kayan masarufi abin yana daure mana kai sosai duk da dai an ce wai kamfanonuwa suna samun tallafi daga wajen gwamnati amma kamfanonuwan nan idan muka tambaye su ce ba wani tallafi da suke samu daga wajen gwamnati saboda haka su kullun kayan raw material din su ko kuma ce abinda suke amfani da shi wajen siyo waɗannan kayayyaki kullun wannan dala ita ma ta shafe sai kaji an ce duk mutumin da ya siyo kaza zai ce maka ai wannan abu nan daga waje ake siyo shi saboda haka wannan dalili yasa dole wannan kaya ya zamanto cewa ya samu ƙarin farashi
to yanzu ya za a samu saukin wannan rayuwa wace shawara kake da ita wa gwamnati musamman tunda kusan za a ce wuka da nama ita ce ta yadda talakan Najeriya zai samu saukin rayuwa
na farko shawara da zamu ba gwamnati shine ta dawo da wancan tallafi da take ba yan kasuwa wannan dala in dai har za a dawo da wannan daloli misali a ce yadda aka saba ba wa yan kasuwa wadannan daloli duk lokacin da mu siyo kaya daga waje a ba mu wannan daloli a farashin da ya dace ba wai farashi na gwamnati irin mai tsada wanda yake muke siya a waje ba in dai za mu same shi cikin wannan kankanin farashi to in Allah ya so ya yarda ko za mu kaya zai sauka wallahi na farko sannan na biyun su magana ta gaskiya fi ta lillahi kullum magana nan da ake na magana tallafin nan da aka cire wallahi yana daga cikin abin da ya haifar wa da kasan nan mummunan matsaloli gaskiya wanda yake mu a babban fatan mu shine ko yaya ne gwamnatin da zaka danyi ribashi wani ba a cikin wannan tallafin nan gaskiya fi ta gaskiya wallahi inda gwamnati za ta duba ta ga ta danyi ribashi wani a bakan wannan tallafin man nan in Allah ya yarda gaskiya mun tabbatar da cewa za a samu sauƙin rayuwa
kowane hali yan Najeriya ke ciki da tsadar rayuwa Mr. Mark Amani ya ce talakawa a ƙasar sun shiga matsatsi.
Da fa masara fa cewa ake ma abincin jakura ne da dawakai. Amma yau masara gaskiyar magana ba mu san halin da muka samu kanmu ko musamman abin da za mu yi balle ko magana uwa uba shinkafa. Yanzu shinkafa fa a takaice irin na gwamnati nan kusan 3,000 a wurin su wuraren. Wanda da ba tiya kwarai da gaske idan kai in kika samu minti 30 ma za ki yi kekkeri ga shinkafa mudu guda cikin bawa da kuma akan 3,000. Masara ko ba ta tabuwa yanzu. Saboda haka abin da za mu yi kira shi shugaban kasa waɗanda suke sauraro suke kai ma rahotanni irin wahalar da mutane ke sha kai a takaice kai asibitoci ma ba sa ganin gawaki a yanzu kirin yadda yunwa take ganin gawaki don gaskiya mutane mutuwa suke kawai dama saboda yunwa don Allah shin shugaban kasa da masu bashi shawarwari da gwamnoni suna ma a kallon abin da ke faruwa kasan nan ko kuwa domin halin da muke ciki to ya gutsi misali mutane suna cikin bala'i na gaskan gaske domin waɗanda suke cin abinci sau biyu a yanzu a Najeriya wallahi basu fi a kirga su ba.
Matsatsin da talakawan suka shiga shine ya sanya kungiyar kwadago a Najeriya shiga zanga-zangar lumana tun daga jiya talata zuwa yau laraba don bayyana halin da al'umma ke ciki na tsadar abinci da sauran kayayyakin masarufi yanzu kuma ga shawarwari
sunana Alhaji Bilyamin Isa Jibrin na zama a lafiyan bare-bare a karkashin jihar Nasarawa wannan hali da Najeriya ta samu kanta a ciki na farko tukuna zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma dole ne mu ƴan Najeriya mu nemi mafita yau kasar da tai asali a wurin noma da ciyar da kasanta wanda mafi yawancin kayayyaki na arziki da ake aka gada a Najeriya yau da noma aka yi su amma yau dan Najeriya yana neman abin da zai ci a rasa. Wato babban matsalar mu a Najeriya inda yana so a kawo mafita ajiya, ya dace dole gwamnati su tsaya da gaske su kula da kamfanoni da suke yin production a Najeriya. Na farko kamar shinkafa, ba da kamfanoni sama da kusan 50 a kasar nan, wanda kashi 70 a cikin su sun daina noman. Sai dai samu iyayen mu a ƙauye su ba su iri su je su yi noma, su su sayi irin daga tsaban daga wajensu. Kin ga wannan abun ya gurgunta kaya a kasuwa, ba za talaka ba zai yi noma ya kai kasuwa dan uwan shi siya ba, sai dai a yi a kaiwa kamfani su siya. To kin ga babu a kasuwa, dole sai abin da kamfani suka yi decide ne za su sa. Kuma tuttuni mai girma shugaban gasa ya magana economic council, dole a samu economic council su tsayar da su supply da su rike farashin kaya, wanda inda ya kama a kara to shi wannan kwamiti din sun yadda. Yanzu kika kamfanoni sun ki su yi noma, kai kayi noma sun karba a wurinka, to ya za ka samu da sauki.
To kuma a jihar ku ta Nasarawa akwai kamfani da take noma shinkafa, ba a samu sauki a wurin?
To mu a jihar Nasarawa olan ba ta taimake mu ba, saboda tana da hekta da ya kai kusan 160 kuma filin noma ne, amma ta bar noman tana shiga ƙauyuka kamar su Azara, kamar su Awai, kamar Doma din, kamar Nasarawa, kamar bangaren Plateau da sauransu. Za su raba iri, in sun raba iri sai su ce to za ku ba mu buhu, za ku wannan irin zai fitar muku da buhu 100, buhu 50 namu, buhu 50 kuma naku, amma naku din ma mu za mu siya. Kin ga yanzu da duk gudun mu a garin nan, in aka rasa abinci a lafiya za a je Azara, za ka samu shinkafa 700-600, to yanzu Azara in sai shinkafa a lafiyar 1,500, a zara sai a siya 1,700, saboda sun yi noman amma ba su iya ci ba, sun sarwa kamfani. Mun yi kokari mu ga cewa mun samu gwamnati mun gaya musu cewa Olam ta dinga yin noman ta kamar yadda ta saba. Bayan wannan wahalar na tare da mu, ƴan uwanmu da suke da dama a kasuwa sun cire imani a zuciyarsu, saboda ni ne na sayi kaya jiya 10,000, yau abokina ya siya 10,015, sai ya sa na shi naira 30, kagalin da na siya jiya din nan nawa naira 25 ne ina sayarwa. Sai ya ce tunda wannan ya siya 30, ya sayarwa 30 ne ma 30 ɗin zan siya. Kin ga inda na samu damuwa kenan. Shine hawan ya zama kamar competition, kowa na sayar da kayan a inda zai shiga dama, kuma wannan ba daidai bane. Yawa, amma abin da yasa gaskiya magana shine ya kamata gwamnati su fito su inganta harkoki da ya dace a yi. Maganar cewa wai a ɗauka gwamnati ta cire kuɗi ta sayo shinkafa tana rabawa mutane kyauta ba shi bane, a rage farashi kowa ya siya da kuɗi. Ta san da akwai abin da ake kira international supply, a kawo shinkafa a tara a national supply. Kai idan ka da 1,000 ka je national supply ka bada shi a baka mudu ɗaya, dan kasuwan da bai rige ba ya ci gaba da hawar da nashi zai rige mishi ayi. Yawa, to wannan shine in an yaka za a ce mace ɗan Najeriya sai ma'aikaci ya samu albashi daidai kafin economy na ƙasan zai zama stable. Amma idan ma'aikaci na ban naira 30,000 a kwana 30, yana biyan bill din wuta 40,000 ko 50,000 ko 30,000 a kwana 30, kin ga albashin shi ma ba zai kai shi ko ina ba.
Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai wata Laraba in Allah ya kai mu, zan dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin waɗanda kuka saurara da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku shirin, ni da na gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.
Dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara da tana cikin.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga labarin duniya a takaice.
Yayin da masu shiga tsakani a kokarin cimma matsayin dakatar da bude wuta a yakin da ake a Gaza gabanin fara azumin watan Ramadana a watan Maris ke kara kaimi, wasu masu kada kuri'a a zaben fidda guni a jihar Michigan sun nuna wa shugaba Joe Biden fushin su kan yadda yake goyon bayan Isra'ila a yakin da ya halaka kusan Falastinawa 30,000. Sakamakon zaben fidda gunin da aka yi ya nuna kashi 13 cikin 100 na 'yan jam'iyyar Democrat a jihar ta Michigan mai muhimmanci a zaben Amurka, wacce har ila yau take dauke da dimbin Laraba Amurkawa, sun kada kuri'ar yin gargadi ne ga Biden karkashin wata fafutuka da suka yi wa lakabi da Listen to Michigan, don tursasawa Biden ya amince da matsayin dakatar da bude wuta a yakin. Halin da yake ciki, Isra'ila ta ce ta kai wasu hare-haren sama da suka auna makaman kungiyar Hezbollah a kudancin Lebanon, sannan ta kakkaɓe wasu hare-haren rokoki da aka harbo mata daga Lebanon din. Dakarun Isra'ila sun kuma ba da rahoton cewa sun kai sabbin harare a yankin Khan Yunis da ke kudancin Gaza da kuma kutsa kai ta ƙasa a yankin da arewacin Gazar. Ma'aikatar lafiya a Gaza a yau Laraba ta ce akalla mutum 76 ne hare-haren da Isra'ila suka rutsa da su. Ta ƙara da cewa zuwa yanzu jimillar Falastinawa da aka kashe ta kai 29,954, sai kuma mutum 70,325 da suka ji rauni tun bayan barkewar yakin a watan Oktoba. Dakarun Amurka tare da haɗin gwiwar ƙawayen ƙasar sun ce sun kakkabo jirage mara matuƙa guda biyar da mayakan Houthi suka harba a tekun Mali a daren Talata. Sashen bada umarni na rundunar sojin Amurka ya ce an harbo jirage mara matuƙan ne daga yankunan Yemen da mayakan na Houthi ke samun goyon bayan Iran suke da iko da su.
Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, an jima da dare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Mahmud Lalo da ya karanto labarai da kuma Jule da Spiration da ta bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu Carl Stalin. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.